A ranar 30 ga watan Nuwambar shekara ta 2021, sama da yara 'yan makarantar Islamiyya 40 ne suka mutu a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a Badau.
Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai Allah amin.
'Ya'yan Habiba Abubakar guda biyu, Maryam Nasir da Aliyu Nasir, na cikin waɗanda lamarin ya shafa. Ta ce abu ne wanda ba za ta taɓa mantawa da shi ba.
Yanda nake ji bawan Allah baya musaltuwa. Tunda kulliyomin yaran nan ba su taɓa ɓace min daga rayuwata ba. Ko lokaci ɗaya. Dare da rana, safe da yamma. Majididin walayaran yaran nan suna a rayuwata, amma ina miƙa lamarina ga Ubangiji, haka Allah ya kaddara.
Kazalika, iyalan Alhaji Shafi'u Arabu sun rasa mutum 8 da suka hada da yaro dan watanni 6 a sanadiyar wannan hadari. Sun shaida mana hirar da suka yi ta ƙarshe da mamatan.
Wajen 12 muna hira da su. Ake cewa kun ga jirgin da aka kawo. Suke cewa kai wannan jirgin aka kawo, suka ce wallahi. Aka ce a shi ma za ku hawo tafi. Suka ce sai mun da bikin Ado. Gaba ɗayansu ba wanda ya tsira, gaba ɗaya sun mutu.
A wannan ranar waɗanda abin ya shafa suna kan hanyar su ne ta zuwa wurin maulidi a Bagwai. Hadarin da ya hada har da wani malami da ya jagoranci ɗaliban. Shugaban makarantar ya bayyana mana irin alhinin da suka shiga.
Gaskiya mun ji babu daɗi, domin duk abin da aka ce yau ga abin da ya faru, musamman ma aka rasa rayuka, ji muka kamar cewa a ce da mu muka yi ma wannan, domin abubuwan sun taɓa zuciyarmu sosai. Mun dade muna tunanin wannan abin har kawo yanzu.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya je ƙauyen a shekarar da ta gabata, inda ya baiwa iyalan waɗanda abin ya shafa kayan abinci da tallafin kuɗi, daidai lokacin da ya yi alƙawarin samar da jiragen ruwa na zamani guda 3 da motocin safa-safa da za su yi safarar mutanen ƙauyen.
Gwamnatin jihar Kano ta yi ƙuduri ta sai kwale-kwale sababbi masu nagarta ƙirin zamani wanda za a sa su sai zirga-zirga.
Har ila yau shi ma sanata mai wakiltar Kano ta Arewa Barau Jibril ya yi alƙawarin samar da jiragen ruwa guda 2 da gyaran hanyarsu da ta lalace da kuma maido musu da wutar lantarki da ta lalace. Alƙawuran jiragen ruwan guda 5 na zamani da 'yan siyasar guda 2 suka yi, sai dai babu ko guda 1 da aka samar shekara guda bayan lamarin.
Ta daidai wannan lokaci na cikin jirgin ruwa wanda yake ɗaukan fasinjoji daga nan Badau zuwa garin Bagwai.
Wakilin ya lura da cewa kwale-kwale guda 1 ne mai ɗaukar fasinjoji 17 da hukumar kula da hanyoyin ruwa ta ƙasa Niwa ta samar ke aiki a ruwan. Direban kwale-kwalen Sa'idu Audu ya ce kwale-kwalen ya yi ƙanƙanta, hakan ta sa mutanen ƙauyen ke biyan kuɗin babur naira 800 zuwa naira 1,000 don yin doguwar tafiya ta kan hanya, yayin da kwale-kwalen suke karɓan naira 150 kacal.
Tun dai watan Azumi da ya kama aka kawo shi ka ba mu shi wannan jirgi a nan Bagwai, to shi ne dai muke amfani da shi har yanzu, wani bai samu shigowa ba, in kuma zai shigo muna fatan alkhairi, Allah ba mu shi lafiya.
Dagacin ƙauyen Badau Ahmad Rufa'i ya yabawa ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano da kuma sanatan da ke wakiltarsu, sai dai ya miƙa ƙoƙon baransu gare su da su cika alƙawuran da suka ɗauka.
Alƙawura da aka yi na rancen jirgi shi kuma an zo an dudduba kuma an yi rubuce-rubuce, to amma kuma har yanzu Allah bai sa alƙawarin ya cika ba. Muna masu godiya kuma muna masu fatan alheri, kuma muna fata alƙawarin da bai cikan ba, to Allah ya sa a cika shi.
Da yake mayar da martani ɗaya daga cikin daraktocin Barau Jibril, Magaji Isa Bagwai, ya ce an riga an shigo da kwale-kwalen daga ƙasar waje zuwa Legas, kuma nan da watanni 2 masu zuwa za a kawo su zuwa nan Kano.
An fara kayan aiki bisa isa ba, aka sake neman mai girma sanata da ya ƙara kuɗi domin a ci gaba da wannan aiki, ko a ƙara su wannan aiki, kuma haka ake. Mun sallama aikin wutar lantarki, mun gama da shi na Badau. Maganar hanya an tsaya ƙalla kaso 80 nan da wata ɗaya, insha Allahu wannan jiragen ruwa za su sauka.
Ita ma gwamnatin jihar Kano ta bakin babban sakataren zattaswa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano, Sema Dr. Sale Aliyu Jili, ya danganta jinkirin da aka samu na sayan kwale-kwalen da sauyawa tsohon kwamandan rundunar sojin ruwa na Kano wurin aiki, wanda kuma shi ne shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa domin bincike da kuma bada shawarwari a kan lamarin. Yana mai cewa nan ba da daɗewa ba za a kawo kwale-kwalen.
Insha Allah nan da ba da ɗan lokaci kaɗan za a kai mishi wannan estimate. Yanzu haka mun sa jami'anmu su binciko mana nawa ne ake sayar da jirgi, mai ɗaukar mutum 30 da mai ɗaukar mutum 20, kuma wanda yake amfani da inji, domin mu sanar da mai girma gwamna ya bada izini domin a je a su waɗannan jiragai.
Daga nan sai ya bada tabbacin cewa gwamnatin jihar Kano za ta cika alƙawarin da ta ɗaukar wa al'ummar Badau.